tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 3:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. Yau Talata 28 ga watan Satumbar 2021, Yusuf Aliyu Harande tare da Mahmud Lalo da Sura Bukar aikinmu muka sake da muku a cikin shirin namu. Idan muka tsanduma a cikin shirin kuwa, za a ji shawarwarin masana tsaro akan hanyoyi da za a bi don kawo ƙarshen matsala a Najeriya da makwabtanta. Kana sai a ji fahimtar masana a game da matakin gwamnonin jihohin arewacin Najeriya a game da zaben 2023. Daga bisani sai mu kawo muku rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kana makarkare shirin da labaran wasanni a takaice, amma duk kamar a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shugaban Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta ce akwai yiwuwar kudaden da gwamnatin ƙasa ke kashewa su ƙare nan da ranar 18 ga watan Oktoba, muddin ba a faɗaɗa kofar karɓo bashi ba wanda gwamnatin kan yi ta hanyar bada kudaden takardu masu daraja ko kuma bonds. A cewar shugabar Baitul Malin, idan har majalisar dokokin ƙasar ta gaza cimma matsaya kan adadin kudaden da za a ci bashi ko kuma a tsawaita lokacin karɓar bashin, ƙasar za ta faɗa kangin ƙarancin kudaden kashewa waɗanda za su ƙare nan da makonni uku masu zuwa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya ce zai yi ƙoƙari a ranar Talatin nan ya ga cewa an samu matsaya ta bai ɗaya a majalisar, ta yadda za a samu rinjaye mafi ƙaranci a kuriyar da za a kaɗa a majalisar mai membobi 100, maimakon a ce za a jira sai an samu adadin ƙuri'u 60 da suka amince da ƙudurin kamar yadda doka ta tanada. 'Yan tawayen Houthi na gab da sauya akalin yakin da ake yi a Yamal yayin da suka doshi wani muhimmin birni da ke arewacin ƙasar a cewar ƙwararru, inda suka yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar miliyoyin 'yan gudun hijira su shiga halin kakanikayi. Ɗaruruwan mayaka sun mutu a artabin da aka yi a wannan wata bayan da mayakan waɗanda ke samun goyon bayan Iran suka zafafa har-haransu a Marib, yanki na ƙarshe da gwamnati take takama da shi mai arzikin mai a arewacin ƙasar. Idan har mayakan suka karɓe yankin na Marib, matakin zai sauya lokacin yakin, domin hakan na nufin za su kammala ƙwace arewacin ƙasar kenan, abinda zai ba su damar karɓe ikon arzikin man yankin, lamarin da har ila yau zai ba su abin dogaro idan za a hau teburin sulhu. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a yau Talata, wanda shi ne gwaji na uku da ta yi cikin wannan wata. Ƙasar ta yi gwajin ne 'yan mintuna gabanin jakadanta ya yi jawabinsa a zuwan Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya zargi Koriya ta Kudu da ta da husuma. Koriya ta Arewa ta cilla makamin ne a can gefen tekunta da misalin ƙarfe 6:40 agogon yankin, a cewar dakarun makwabciyarta ta Kudu wacce ta bibiyi gwajin. Jami'an sojin ƙasar Japan sun ce akwai alamu da ke nuna cewa makamin mai linzami ne nau'in ballistic. Jami'an sojin Koriya ta Kudu sun ce makamin mai tafiyar gajeren zango ne, an kuma harba shi ne a yankin Jagan da ke lardin arewacin ƙasar, yankin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta taɓa gwajin makami mai linzami nau'in ballistic a watan Yulin shekarar 2017. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Masana kimiyya a fannin ƙwayoyin halittu na UK Biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 waɗanda suka yadda a yi binciken a kansu tsakanin watan Janairu zuwa Agustan shekarar 2020, inda aka tattaro bayanai da suka haɗa da sakamakon gwajin cutar COVID-19. Da kwantar da mutane da ake yi a asibiti da mace-macen da ake samu, inda suka gano cewa akwai alaƙa tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar kamuwa da cutar ta COVID-19. An wallafa wannan bincike ne a mujallar kiwon lafiya ta Thorax, wanda har ila yau ya gano cewa masu shan taba na da kashi 80 cikin 100 na yiwuwar kwantar da su a asibiti ko fuskantar barazanar mutuwa sanadiyar cutar ta coronavirus. Masu bincike sun yi amfani da wata dabara da ake kira Mendelian randomization, wacce ke amfani da kwayoyin halittu daban-daban don duba iya hadarin da ke tattare da tsananin shan taba da yiwuwar kamuwa da cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Sojojin Najeriya na da ƙwarewar magance koma bayan tsaro a ƙasar idan aka yi la'akari da abin da suka yi a baya. Kana matakai da wasu gwamnoni ke ɗauka a jihohinsu ba su da nasaba da kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Hasali ma suna tsinduma al'umma cikin mawuyacin hali. A cewar tsohon gwamnan jihar Kaduna na mulkin soji, Kanal Abubakar Ɗangiwa Umar, a wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka a yau.
Ai, sojojin duk iri ɗaya ne, amma babban matsalar da muke fama da ita yau shi ne cewa an samu taɓarɓarewar rashin tsaro a ko'ina a Najeriya yau. Kuma irin hanyoyin da aka ɗauka na shawo kan matsalolin nan nake gani su ne ba su dace da irin hanyoyin da za a ɗauka ba. Kamar yadda ka sani, lokacin da za a fara yakin Biafra 1967, sojojin Najeriya ba su wuce su 10,000 ba. Ana magana cewa soja da kuma ƙunsa sojojinsu, amma aka ga cewa dole sai an ƙara yawan sojojin nan kafin a ci yakin nan. Aka ƙara sojoji cikin wata 30 aka gama yakin Biafra. Lokacin da aka gama yakin Biafra nan, sojojin Najeriya sun kai su 250,000. To kuma a lokacin kawai a ƙasar South East ne aka yi wannan yaƙi ɗin. To amma yanzu za ka ga cewa ko ina a Najeriya da South East ɗin da South West da arewa gaba ɗaya ko ina wutar rashin tsaro ta kama. Saboda haka abinda za a duba shi ne dole sai an ƙara yawan sojoji ɗin nan fa. Mun rubuta, mun ba da shawara a ɓoye. Inda ana son a shawo kan matsalar wannan abin dole a ƙara yawan sojoji, ba wai sojoji sun kasa ba ne. A'a, kasawa da suka yi shi ne cewa ba su da yawa, sannan kuma ba su da makamai. Ko ina za ka iske cewa wuta ta kama, amma sojojin nan su dai ne. In aka ɗauka sai ka ji an ce an ɗauki soja 300,500 a shekara. To abin da nake ganin cewa sai an ƙara yawan sojoji. Misali a ce yau an ɗauki sojoji 100,000 ko 200,000. Haraka tsaro ita ce gaba ga aikin da gwamnati za ta yi ma jama'a. To amma yanzu sai ka iske cewa misali local government a Zamfara, inda ake wannan fama da rashin tsaro kamar shinkafi, ka iske soja 10 ko 20 suna tunkara irin bandits ɗin nan ko kidnappers wajen 300 da manyan makamai. To me za su iya yi?
Wasu da dama suna ganin cewar akwai matsala ta rashin kishin ƙasa ya haddasa wannan rikici a wa'inda ke sata mutane innan. Za ga cewar akwai cin zali da ake zargin ana yi musu shi ya kawo ga wannan. Akwai wata mafita da za a iya bi domin sulhu da mutanen nan koko domin kawo ƙarshen su da aiwatar da irin wannan aiki?
Ni ne kamar abin da ke cewa to kowace matsala tana da solution ko kuma akwai hanyar da za a shawo kanta, wanda dole sai gwamnati ta zauna ta yi tuntuɓar jama'a, ta nemi shawarori daga waɗanda suka sani a shawo kan matsala nan. Misali, in ka duba abin da ke faruwa a Zamfara yau ko kuma hanyoyin da aka ɗauka yau, misali a ce maka Zamfara babu noma, kidnappers da bandits sun hana noma a Zamfara. To amma ne aka yi sai aka ce wai an rufe kasuwanni, an rufe communication wai saboda a shawo kan matsala ɗin nan. In ka rufe kasuwanni wai saboda kada su bandits ɗin nan ko kuma su yi irin wannan ta'annaci, kada su samu abinci. Idan suna so, misali, me yasa ba za su fitar mota abinci a kan hanya su ɗauki abincin nan ba? So rufe kasuwanni in banda ƙara mutane masifa ba hu abin da zai kawo. Sannan kuma ka ce ka rufe communication. In ka rufe communication a Zamfara yau ba a noma, babu kasuwa, to ba ciniki kenan. Sannan kuma in kana son ka gane inda mutane nan suke, ai, akwai communication nan, kana jin communication ɗinsu, sannan za ka gane ina suke kuma me za ka yi.
tsohon gwamnan jihar Kaduna kenan Kanar Abubakar dan giwa Umar. Daga batun tsaro sai mu shiga na siyasa, inda kimanin kasa da sa'o'i 44 da suka gabata da bayyana matsayar su a game da tsarin karba-karba da maida shugabancin Najeriya kudancin kasar da gwamnonin arewaci suka yi. Masana shari'a masu shari kan lamuran siyasa, ‘yan kasar da dama suna bayyana ra'ayinsu a game da hakan. Waɗanda ake ganin cewar a wannan mataki da ake ana neman haɗin kan ƙasa ba wai maganar bambanci ba. Daga birnin tarayya Abuja ga Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin taron na haɗin gwiwa da sarakunan gargajiyar yankin da ya gudana a jihar Kaduna a ranar Litinin ne gwamnonin arewacin Najeriya 19 suka bayyana matsayinsu game da batun tsarin karɓa-karɓa da wajabcin maida shugabancin ƙasar zuwa kudanci, wanda gwamnonin yankin kudu suka cimma a baya, inda suka ce hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa kamar yadda gwamna Simon Lalong ya bayyana.
Wannan zaman ta gane cewa lallai ne a nemi hanyoyin zaman lafiya da kuma cin gaba tattalin arziki na arewa gabaki ɗaya. Gana zaɓe na shugaba. Wasu gwamnonin arewa sun ce ya kamata ta koma kudu, amma kwanan nan an ji gwamnonin kudu sun ce dole ne a koma da mulki a kudu. To wannan taro ta ce ba daidai bane bisa ka'idan dokar Najeriya. Dokar Najeriya ta ce ba ana sa mutum dole ne ya yi zaɓe ba, kuma ba ana sa mutum dole ne ya juye mulki ba.
Ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada a game da batun? Barista Mai Nasara Kogo Umar ya ce
magana karɓa-karɓa da ake yi magana ce wadda take don kula da tsagwaron san rai. Mutane da ya kamata su zama da tawa, su zama su suke zakarun gina ƙasa, su ɗauki kowane ɓangare na Najeriya. Tsarin mulkin Najeriya mun nan ya fito ya yi bayanin cewa taken Najeriya shine haɗin kan ƙasa da kuma girmama ɓangare daban-daban, shine kawo mana haɗin kai da cigaban al'umma, wato daidai da sashe na 15 sakin sashe na 1. Tsarin mulkin Najeriya mu idan muka ɗauke shi da kyau ya yi bayani a kan wannan. Kuma idan demokradiya za mu, dole mu girmama tanaje-tanajen tsarin mulki. Babu inda aka yi magana wata karɓa-karɓa. Gaba ɗaya a kundin tsarin mulkinmu da duka dokokin Najeriya babu wani wuri da ake da wannan shiyoyi ma guda shida babu ita. Wannan magana ce kawai kirkire-kirkire ne kawai na masu mafarki. Karɓa-karɓa tsari ne wanda yake jam'iyyar PDP ita ce kawai ta sa shi a sashe na 7, kuma daga nan sauran jam'iyyu suka zo kawai suka yi ta ɗauka abin kamar matsayin wani bakan damiya.
Alhaji Aminu Yako Dima mai sharhi ne kan al'amuran siyasa.
To al'amuran shugabancin Najeriya wanda yake da karkako shi a jam'iyyar siyasar nan baki ɗaya sun raja a kan wannan sha'ani, kuma su gwamnoni suna gani wanda ya dace shi a tabbatar da cewa shugabancin ya tafi kudu, musamman ma gwamnonin kudu. Wannan matsaya da gwamnonin arewa suka yi, su ma na jin wancan shawara da gwamnonin kudu suka ɗauka su ya cinzura su suka yi wannan magana. Amma da lokacin da aka fara wannan yayin da aka dawo da tsarin demokradiyya da PDP ta je ta yi convention a Jos, duka mutanen kudu ne a wancan lokacin. To an yi wannan ne ko da cewa ba a cikin kundin tsarin mulki, ana yi ne don a fahimci juna saboda ƙasar ta samu alƙibla kuma a zauna lafiya ba tare da rigima ba.
A game da wannan batu ga abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa.
Nana Abdul Jawad Nasir. To abubuwan da za mu dinga dubawa a siyasance shine menene ya faru dangane da tsarin jam'iyyu, kuma sannan su kansu jam'iyyun ya suke yin ka da wasu tsare-tsare wanda shi tsarin yana sabawa tsarin mulki. Wannan abin da ya kamata kenan a dinga dubawa. Bai kamata a ce misali ku da kuka san cewa za ku mulki jama'a ta hanyar jam'iyya, sannan kuma ku yi tsarin da a cikin jam'iyyar kuma ya sabawa tsarin mulkin ƙasa ba. Wannan bai dace ba.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da yammacin jiya Litinin ne direbobin manyan motocin dakon kaya a Najeriya suka kawo ƙarshen wani bore da suka share kwanaki 5 suna yi, tare da rufe manyan hanyoyi guda 2, wato hanyar Sulaja zuwa Mina da kuma Bidda zuwa Makwa da suka hada arewacin Najeriya da kuma wasu sassa na kudancin ƙasar. Matakin direbobin dai ya haddasa tsaida harkokin tafiye-tafiye da kuma kawo tsaiko ta fuskar kasuwanci. Direbobin dai suna buƙatar ganin gwamnatin jihar Niger ta bude hanyar Mina zuwa Bidda da kuma nuna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta maida hankali wajen gyara hanyar motar da ta tashi daga Kaduna zuwa birnin Gwari ta Zarce zuwa Jaba, sannan da hanyar da ta tashi daga Lambata zuwa Bidda. Dukkaninsu a jihar Niger hanyoyin da ke da matukar tasiri wajen bunkasa harkokin kasuwanci a tsakanin bangarorin Najeriya. Ga dai abinda wasu daga cikin direbobin ke cewa a lokacin da muryar Amurka ta ziyarci garin Lambata a ƙarshen mako, inda manyan motocin suka datse.
Da farko, sunana Musa Muhammad, ni mutumin Kaduna ne amma daga Kano nake.
Daga Kano kai?
Zan je Lagos.
Kai direban trailer ne?
Direban trailer ne. So matsalar abin da yake faruwa gaskiya dukkan mutane suna muna yawan asara. Motoci na faduwa, kaga tanki ya fadi da kaya, kwantina ya fadi da kaya, bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau. Hanyar Mina an kulle hanyar. To yanzu wannan matsalar ba ma wai iyanan bane yanzu magana da nake da kai. Lakwaje su masu nan an kulle hanya, Bidda an kulle hanya, Makwa an kulle hanya. Shin yaya suke so da mutane?
Ba ku ga ya kamata ku matsa ma gwamnatin nan ta gyara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari zuwa Jaba?
Mu idan ma gwamnati za ta taimaka mana da wannan, to gaskiya mu fi so, domin wannan hanya ma da muke bi mu a takure muke, saboda zagaye ne man da ake bamu ba ma ya isa mu. To gaskiya shine babban makasudin da ya sanya kaga direbobi wannan karin abin ya isa mutane. Direbobin mu suna mutuwa, yaran motocin mu suna mutuwa. Yanzu magana da nake da kai cikin nan lungun nan lafai din nan, an dauke mana direbobi mutum biyu. Kana bacci da dare a mota da kwankwasa ma mota a tsaro ka da bindiga, baka isa ka ihu ba a kama dauki ba. To ina amfana haka, muna aiki ba tsaro.
Yaya Musa?
Na'am, gashi kai direban trailer ne, na same ka anan, me ya tsaya da kai?
To na tsaya saboda rashin hanya ne, wanda kuma hanya ce ta sa motoci suna yawan faduwa, dalilin da yasa aka kulle hanya babu.
Yanzu daga ina ka fito ne?
Daga Wari nake.
Na zaka je?
Zan je Niger.
Niger wani gari? Mina ko?
Mina.
To gashi ka makale na yanzu ya kake?
To daman aiki haka yake. Tunda daman sai an bata za a gyara.
A takaice ba za ku bude hanya ba?
A hanya kamar sai an gyara mana, sauran motoci da suke faduwa kuwa.
Yanzu kwana nawa kuke daga Warin ka dauko mai zuwa nan arewa?
Kwana ɗaya biyu mun shigo, sannan kuma sai ya kasance yanzu sai mu yi wata ba mu zo nan wurin ba, saboda rashin kyan hanya. Daga Lambata zuwa Bidda a nan muke da matsala, motocin mu suna yawan faduwa a wannan wurin, kaya ya ƙware, sannan mai mota ya zo ya nemi, har ma rayuka ake resawa a wurin.
Wata hanya ta Kaduna birnin Gwari ita
ce inda ana binta, ba ma abun da zai samu biyo ta nan ai. Su gyara mana can din ma, mu ma daina zuwa nan din ya fi mana sauki.
Wannan rabul Attahir Musa Abubakar wani mazaunin garin Lambata ne, ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Na farko, ni ina goyon bayan direbobi nan 100%, kuma ina goyon bayan gwamnatin jihar Niger 100%, bisa rufe wannan hanyar Mina zuwa Bidda da kuma datse hanyoyin da wa'annan direbobin suka yi. Domin idan ba su yi haka ba, mu'ari kalaman shi shugaban kasar Najeriya ya ce it is high time for us to speak the language they understand. So ya zama wajibi wa'annan direbobin su yi kalamai wanda za a fahimce su. Na farko kagan su kan ma shugaban kasar ƙarya, su kuma yaudare shi. Ministan ayyuka shi Fashola ya zo jihar Niger ya kai so uku. Idan ya je sai ya nuna ma shugaban kasa komai yana tafiya lamilacia, kuma ƙarya ne. Domin in ka duba hanyar daga nan Diko zuwa Mina wanda Salini take yi, wannan hanyar tun zamanin PDP aka bayar, aka fitar da kudade, aka kammala wayansu bangaren. Amma abinda ke bamu mamaki, abinda ke kuma ci mana tuwo a ƙuriya, hanyar da aka riga aka yi amfani da kudin federal government sai su je su dauko signboard na su cook, sai su ije a wurin, sai su nuna da cewa bashin da aka karɓa na su cook da shi ake wannan gyaran. Kagan akwai zamba ne cikin aminci a nan.
Shi ma dai injiniya Mustapha Imamu Siti, wanda babban darakta ne na agajin GBUs a Najeriya, da al'amarin ya rutsa da mutanensa, ga abin da yake cewa.
Babu shakka wannan abu ne na bacin rai kwarai da gaske, kuma bai wa al'umman Najeriya daɗi ba, musamman waɗanda ke arewa ko suke da niyyar tasowa daga kudancin ƙasar nan su yo arewa. Wannan hanya ita ke nan wanda ake biyowa domin a iso arewa. Doce wannan hanya cutar da al'umma ne, don haka direbobin manyan motoci su ji tsoron Allah. Gwamnatin Najeriya waɗanda abin yake hannunsu na gyaran waɗannan hanyoyi su ma su ji tsoron Allah. Dole idan ka bugi jaki ka bugi taiki.
Shugaban kwamitin kula da harkokin sadarwa a majalisar wakilan Najeriya Honorable Abubakar Lado Sulaja ya ce akwai bukatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maida hankali akan abin da ke faruwa a ma'aikatar ayyuka ta Najeriya.
Da farko direbobin nan su suke shan wahala hanyoyin nan, direbobin nan idan ka bi hanyoyin zaka ga su inda motoci suke fadi da dukiyar mutane wasu ma suna mutuwa sanadin rashin wannan gyaro ake wannan hanya. To magana ta gaskiya shine anan ba za mu gwamnatin tarayya bace abin da ya kamata ba, gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata, amma a halin gaskiya irin marar da muke ciki yanzu nan akwai ministoci da yawa da zamu ce wanda suke ba wannan gwamnatin zagon kasa wanda babu abin da ya dame su da al'umma kamar yanda shi shugaban kasa da kuma gwamnatin tarayya ta damu da harkan talakoki. Zan kawo misali wannan hanya mun san cewa an ce an ba da kwangila wannan hanya, amma ba da kwangila kawai ba shi bane, babu yanda za a ce an ba da kwangila amma ba da kuɗi na dan kwangila ya aiki wannan aikin nan ba. Mu kuma mun san cewa gwamnatin tarayya suna releasing ma ministries kuɗi, Ministry of Works an musu releasing kuɗaɗe, suna samun kuɗaɗe. To amma a halin gaskiya magana da gaskiya shine ministocin nan zabi suke da kyan kwangilan da za su biya su, ba mu san ko menene dalilin ba. Saboda haka nan za ka ga dan kwangila ya yi aiki ya yi rejin certificate ɗinsa zai ta bi akan a biya sa ba za a biya shi ba. To ta yaya zai ci gaba da aiki a hanyar bayan ba a biya shi wanda ya yi ba? Ba zai yiwu ba. To saboda haka nan abin da nake kira anan shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata ya ƙara bincikan ministocinsa. Magana ta gaskiya akwai ministocinsa da yawa wanda ba su mishi adalci, ba su kuma yi ma gwamnatin nan adalci, su suke ja mana zagi.
Gwamnatin jihar Niger ta ce tana nan akan bakanta na ci gaba da rufe hanyar Mina zuwa Bidda, dukwa da wannan bore na direbobin manyan motocin. Kamar yadda wata sanarwa mai dauke da sanya hannun sakatariyar labaran gwamnan jihar Niger wato Madam Mary Noel Barji ta nuna. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai, muryar Amurka bata samu wani cikakken bayani ba akan dalilin da yasa direbobin suka buɗe hanyar a ranar Litinin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haka muka zo ga faifan wasanni a yanzu.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau. Jamhuriyar Nijar, inda hukumar kwallon kafa ta ƙasar Algeria za ta kara da jamhuriyar Nijar ɗin a kwanaki na uku da neman shiga kofin duniya na shekara ta 2022 da za su wakana ƙasar Qatar. Ta soki lamirin canjin rana da ƙasashen guda biyu za su fafata a babban birnin Yamai a ranar 12 ga watan Oktoba mai zuwa da misalin ƙarfe 2 na rana. Swabadin ranar 10 ga watan Oktoba da misalin ƙarfe 8 na dare da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ambata a can farko. A cewar Jamel Belmahdi, kocin kasar Algeria, wannan canjin da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi na karawar kasar Algeria da jamhuriyar Niger ba komai bane illa gunewa da aka yiwa nasarorin da kungiyar kwallon kafa ta Algeria ke samu ne a baya-bayan nan. Shi yasa aka canza a rana da lokacin karawar Niger da Algeria, domin a cewar sa karawa da misalin karfe 2 na rana agogon jamhuriyar Niger a cikin rarrafin zafin rana ba abu ne mai sauki ba. Sai dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce ita ce ta canza wannan ranar ba jamhuriyar Niger ba, kuma kasancewa jamhuriyar ta Niger ta baiwa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA haƙoƙinta na watsa wasanninta na kwallon kafa, shi yasa ta zabi wannan lokacin don samun damar watsa karawar jamhuriyar Niger da Algeria ta hanyar da duniya za ta iya kallon wannan wasar ba wai kamar yanda kocin na ƙasar Algeria ya zargi ba. Na gonewa ƙasar sa ne akai game da nasarorin da take samu, shi yasa akai wannan canji. Idan muka leka a nahiyar Turai, a ci gaba da wasanni na kwallon kafa na club din da su kasance zakaru a ƙasashen su a wannan shekara. A group C ana ci ana fafata tsakanin Ajax Amsterdam da Besiktas ta ƙasar Turkiya, sai Borussia Dortmund na karawa da Sporting ta ƙasar Portugal. A group
de Shakhtar Donetsk na karbar bakunce Inter Milan, sai Real de Madrid na fafatawa da Sheriff Tiraspol. A rukunin A, Leipzig na karbar bakuncin Club de Brugge, sai wasan da fi dokar hankali a wannan ranar shine wasan Paris Saint-Germain da Manchester City ta kasar Britania. A grupu B, Milan AC ta kasar Italia na karbar bakuncin Atletico de Madrid ta kasar Spain, sai FC Porto ta Portugal na karbar bakuncin Liverpool ta kasar Ingila. Shiko Thomas Tuchel, coachin Chelsea na kasar Ingila, a yau Talata ne ya bada sanarwar cewa dan wasansa na tsakiya N'Golo Kanté ya kamu da cutar corona, banda karawar da zakarun na nahiyar Turai na club na kullak apa za su yi da Juventus da Tiran ta kasar Italia a ranar gobe Laraba, da dan wasan ba zai samu damar halarta ba, hasali ma ba zai samu damar buga ma club din nasa na Chelsea ba a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu a wasan Premier League ta Britania. A wasannin Ryder Cup na kwallon golf da ake jefawa a cikin rami, kungiyar kasar Amurka ce ta yi nasara a wasannin karshe da aka yi a ranar jiya Litinin, bayan ta kakkabe takwaranta na nahiyar Turai da ke rike da wannan kambe da ci 19-9. Za a yi wasannin na Ryder Cup na gaba a shekara ta 2023 a nahiyar Turai. Shiko Julien Alaphilippe dan kasar Faransa ya sake rike kambensa na duniya na tseren keke a ranar Lahadi da ta gabata a Leuven a yankin Wallon a kasar Belgium. Dan wasan tseren keken ya yi nasara ne a bana, bayan ya samu irin wannan matsayi a shekarar da ta gabata Imola a kasar Italia. Dan shekaru 29 da haihuwa a duniya, Alaphilippe shi ne dan kasar Faransa na farko da ya kasance zakaran duniya shekaru 2 jere ga juna tun shekara ta 1927, kuma ya samu wannan nasarar ne bayan ya yi wa abokan hamariyarsa shashau tun kilomita 17 kamin a zo karshen tseren keken na duniya. Haruna Mamman, bako na birnin Kwadni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe, labaran duniya a takaice.
Shugaban Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta ce akwai yiwuwar kudaden da gwamnatin kasar ke kashewa su kare nan da ranar 18 ga watan Oktoba, muddin ba a faɗaɗa kofar karɓo bashi ba wanda gwamnatin kan yi ta hanyar bada kudaden takardu masu daraja ko kuma bonds. A cewar shugabar Baitul Malin, idan har majalisar dokokin kasar ta gaza cimma matsaya kan adadin kudaden da za a ci bashi ko kuma a tsawaita lokacin karɓar bashin, kasar za ta faɗa kangin karancin kudaden kashewa waɗanda za su ƙare nan da makonni uku masu zuwa. 'Yan tawayen Houthi na gab da sauya akalin yakin da ake yi a Yamal, yayin da suka doshi wani muhimmin birni da ke arewacin ƙasar a cewar ƙwararru, inda suka yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar miliyoyin 'yan gudun hijira su shiga halin kakanikayi. Ɗaruruwan mayaka sun mutu a artabin da aka yi a wannan wata, bayan da mayakan waɗanda ke samun goyon bayan Iran suka zafafa har-haransu a Marib, yanki na ƙarshe da gwamnati take takama da shi mai arzikin mai a arewacin ƙasar. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a yau Talata, wanda shi ne gwaji na uku da ta yi cikin wannan wata. Ƙasar ta yi gwajin ne 'yan mintuna gabanin jakadanta ya yi jawabinsa a zuwan Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya zargi Koriya ta Kudu da ta da husuma. Koriya ta Arewa ta cilla makamin ne a can gefen tekunta da misalin ƙarfe 6:40 agogon yankin. Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsalancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Masana kimiyya a fannin ƙwayoyin halittu na UK Biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 waɗanda suka yi da'ai binciken a kansu tsakanin watan Janairu zuwa Agustan shekarar 2020, inda aka tattaro bayanai da suka haɗa da sakamakon gwajin cutar COVID-19. Da kwantar da mutane da ake yi a asibiti da mace-macen da ake samu, inda suka gano cewa akwai alaka tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar kamuwa da cutar ta COVID-19.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace.